Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, FM Noma da FM Dalon. Za kuma ya kama mu ta tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio a Kumasi ta kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a kodayaushe aka so ta shafin yanar gizo a dandalin voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Yusuf Aliyu Harandane da abokin aiki na Abdulaziz Adali Toro daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake dawo muku. A cikin shirin namu za ku ji cewar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na ci gaba da shirye-shiryen gudanar da zabanta na fidda dan takara da za a gabatar a gobe idan Allah ya kai mu. A Jamhuriyar Niger kuma ba a bar su a baya ba wajen gudanar da bukukuwar ranar malamai ta duniya. Muna tafe da wannan rahoto. Muna kuma tafe da wasannin kwallo daga Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma a bude layukan mu wanda zamu bude idan Allah ya kai mu zuwa anjima don ku bugo ku bayyana muna ra'ayoyinku da kuma abubuwan da suke damun ku. Lambar da za a kira mu ita ce 1-202-205-2-65. Amma kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Kafin nan sai ku ji yanda duniyar take.
A yau Juma'a ne gwamnatin Somalia ta tsaida hukuncin cewa ba za a bar tsohon shugaba na biyu na kungiyar Al-Shabaab shiga takarar shugabancin yankin kudu maso yammacin kasar. Wata sanarwa da ma'aikatar tsaron cikin gida ta fitar ta ce Muktar Rubo ba zai iya shiga takarar shugabancin kasar a daidai wannan lokaci ba. Rubo, wanda aka fi sani da suna Abu Mansur, ya bayyana takararsa a ranar Alhamis a gabanin ɗaruruwan masu goyon bayansu a wani taro na musamman a garin Baidoa. Hukumomin ƙasar Pakistan sun kama shugaban 'yan adawa Shabbaz Sharif a yau Juma'a, inda ake zargin sa da cin hanci da rashawa, yayin da sabuwar gwamnatin ƙasar ke ci gaba da ƙarfafa matakan kama masu gudanar da ayyukan asha. Tuni hukumar yaƙi cin hanci da rashawa ta NAB ta tabbatar da ƙarfafa cewa an kama shi. Sun ce lamarin na da alaƙa da wata makosha da ya yi wajen maƙale wasu kuɗaɗe na gina gidajen marasa galihu a jihar Punjab yayin da yake a zaman minista. Wannan ɗan siyasa shine shugaban babban jam'iyyar 'yan adawa ƙasar Pakistan, wadda aka fi sani da suna PLPL, kuma shine ƙaramin ƙanan tsohon firaminista Nawaz Sharif, wanda ake zarginsa da laifin aikata mundahana. An ba da lambar yabo kan zaman lafiya ta shekarar nan ta 2018 ga wani likita mai kula da matan da suka jijjiki ta hannun maza da suka yi lalata da su na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo mai suna Denis Mugwage da kuma Nadia Murad, wadda 'yar fafatika ta Yazid wadda ta sha wahala a hannun 'yan kungiyar ISIS a Iraki. Kwamitin ba da lambar yabo ta ce ta zaɓi mutane biyu ne saboda namijin ƙoƙarinsu wajen ganin an kawo ƙarshen walaƙancin tilasa mata jima'i ala tilas a matsayin wani makami na yaƙi. Kwamitin ya lura da cewa Mugwabi sananne ne a ciki da wajen ƙasashe saboda dagewarsa wajen hana amfani da jima'i dole a matsayin makami, yayin da ita ma Murad, wacce ita kanta ta fuskanci irin wannan tilastawar, mace da ta lasa takobi baza ta amince da irin wannan tazartowa da ake wa mata ba. Sojan ƙasar Faransa sun fara wani bincike akan ɓacewar wani babban jami'in hukumar 'yan sandan ƙasa da ƙasa, wato Interpol, Ming Gui, dan asalin ƙasar China. Uwar gidan Ming, wadda ke zaune birnin Lyon na ƙasar, inda babban ofishin hukumar 'yan sandan duniya take, ta kai kara ga ƴan sanda bayan tajima bata ji labarinsa ba tun ziyarar da ya yi a ƙarshen watan Satumba. Ming dan shekaru 64 da haihuwa, tsohon ministan kula da harkokin tsaron ƙasar China, ya samu wannan matsayi a watan Nuwamba shekarar 2016. Na zaman shekaru 4 ya kasance dan ƙasar China na farko da ya dauki wannan mukami. Uwargidan shugaban ƙasar Amurka Melania Trump na ci gaba da yin ziyarta Afirka inda take a Kenya a yau Juma'a. Tana mai da hankali da kuma nuna damuwarta akan dabbobin ƙasar da ke fuskantar kalubale. Uwargidan shugaban ƙasar ta kai ziyara a filin kula da dabbobi wato Nairobi National Park domin ta gano yadda yankin gabasin Afirka ke yi wajen kula da giwaye da kuma karkanda da kuma yadda ake ciyar da 'ya'yan giwaye. Uwargidan Trump ta kai ziyara ga gidajen marayu inda aka yi waƙoƙi da raye-raye da marayun da maraicen ranar Juma'a a filin gidan kallo da ke birnin Nairobi. Wannan dai ziyarar ce ta farko da uwargidan shugaban ƙasar Amurka ta yi a Afirka, kuma ziyarar ta farko da ta yi ita kadai wadda ta hada da ƙasar Ghana da kuma Malawi. Ƙasar Masar za ta zama ƙarshen ziyararta na ƙasashen hudu na Afirka domin mai da hankali akan rayuwar yara ƙanƙana, fannin ilimi, yawon bude ido da kuma kula da lahiyar dabbobi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar Adawa a Najeriya na gudanar da shirye-shiryen ƙarshe don gudanar da zabanta a gobe idan Allah ya kai rai. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Lamido Abubakar ya duba muna yadda wannan shirye-shiryen yake gudana.
Kawo yanzu dai birnin Port Harcourt da ke jihar Rivers a yankin Niger Delta na ci gaba da tsinkewa da jama'a musamman 'ya'yan babban jam'iyyar adawa ta PDP kama daga manya har zuwa ƙanana, kuma mafi yawancin hutal-hutal da gidajen abokani na wannan jam'iyyar ta PDP da suka zo daga sassa daban-daban na ƙasar don gudanar da zaben fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa suna nan suna cika ko'ina a faɗin jihar ta Rivers. Kuma abin la'akari da shine kamin gobe Asabar, wato ranar da za a gudanar da shi wannan zabe, shine na batun tsaro domin duniya ta zura ma jihar Rivers ido. Da hakan ne ma naji ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Rivers, jihar da za a gudanar da shi wannan taro, domin jin yadda shirye-shirye suke a ƙasa na tsaro don tabbatar da an fara wannan taro kuma an kare cikin nasara ba tare da tashin hankali ba. Musa Inamdi Omoni shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers.
As a command, we have made adequate deployment for PDP National Convention as we hear the Port Harcourt tomorrow, starting from the airport.
Yana cewa ne a matsayinmu na rundunar 'yan sanda, rundunarmu ta riga ta yi shiri tsaf domin gudanar da wannan babban taro na jam'iyyar PDP tare da cikakken tsaro, kuma mun girke jami'an tsaronmu a sassa daban-daban na jihar Taribas, kama daga filin sauka da tashin jiragen sama da ke birnin na Port Harcourt har zuwa cikin gari, musamman inda za a gudanar da shi wannan taro. Ina mai tabbatar maka da cewar komai zai tafi lafiya.
So far so good, we are top of our game and this will be seamless as far as we are concerned.
Bayan tabbatar da batun tsaro a jihar Taribas cewa komai na nan kalau, mai magana da yawun shugaban jam'iyyar ta PDP na ƙasa Shehu Yusuf Kura ya yi mini ƙarin bayani akan shirye-shiryen da uwar jam'iyyar ta ƙasa ta yi domin fara gudanar da zaben na gobe Asabar. Gama abin da yake cewa,
to Lamido, abin da aka shirya za a yi gobe in Allah ya kai mu karfe 7 in Allah ya yarda, za a fara tantance delegate. To wannan aikin za a yi tun daga karfe 7 har zuwa karfe 10 na safiya. To daga nan kuma za a fara shi babban taron ta hanyar gabatar da 'yan takara, yayin da shi kuma shugaban jam'iyya kamar yadda ka sani chief of staff shine kamar shugaban babban taron. Daga nan ne za a fara kowanne an tsara wakilan 'yan takara makara za su shiga sannan kuma jami'an da za su gudanar da zaben wannan an riga an buga sunayensu na cikin kwamitocin da za a yi duka za su
yawa to Alai Shehu Yusuf kura misali batun tsaro wani babban abu ne da duniya za ta saka ma ita jihar Rivers ido da za ta dauki bakuncin wannan kamar kun gamsu da irin matakan da kuka an dauka a inda za a gudanar da shi wannan babban taro
alhamdulillah wannan aiki ko kuma wannan guri da aka shirya kamar yadda ka sani katafaren guri ne kuma gwamnatin jihar Rivers ta tanadi duk abin da ya kamata su tanata jami'an tsaro sun yi dukkanin shirin da za su yi ba mu da wata fargaba insha Allah da mai taron nan lafiya za mu gama lafiya to akwai kokari da aka yi na cewa duka yan takara za su sa hannu a kan wata takarda ta alƙawari yarjejeniya ta mutuntaka cewa idan an yi zaben nan an gama to duk wanda Allah ya baiwa nasara duka sauran yan takara guda 10 ko guda 11
a bayyana take da cewar zabubbukan fitar da gwani da suka gudana a sassa daban-daban na Najeriya musamman jam'iyyar APC na ci gaba da daukar hankulan jama'a musamman tashe-tashen hankulan da suka faru da salwantar rayuka da jikkata mutane da dama wannan taron dai yan Najeriya na fatar a yi shi lafiya a kare lafiya ba tare da an kwata abin da ya faru ba a yan kwanakin nan yan takara sama da 10 ne dai za su fafata a zaben na gobe Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya
a gaida Lamido Abubakar sai kuma mu karkata zuwa jamhuriyar Niger inda aka gudanar da bukukuwan karrama malamai biyo bayan kira da hukumar UNESCO ta yi na ware wannan rana don jinjina ma ayyukan da malamai ke yi a gaba ɗayan duniya Sulaiman Mudu Barma
cikin yanayin annashuwa da raha aka gudanar da shagulgullen sallar malamai ta duniya wacce kungiyar UNESCO ta keɓe tun a 1994 domin ƙara malaman makaranta azama akan aiki bisa la'akari da muhimmancin da suke da shi wajen ciyar da al'umma gaba taken ranar ta bana na mai nuni akan buƙatar maido da darajar aikin malanta Malam Sanusi Alhaji Samro shine ministan ilimi a matakin secondary a nan Niger
babu abin da za a yi yau wani ci gaba a duniya duka gaba daya in babu ilimi in ko an yi zancen ilimi kenan an yi zancen mushallafan tunda shine mai bada ilimi dan shine wagga rana take da muhimmanci sosai mu wajen mu rana ce wadda take gwada muhimmancin mushallafan
sai dai wasu kungiyoyin malaman makaranta na zargin mahukunta da yi wa sha'anin ilimi rukun sakainar kashi saboda haka nema gwamnati bata damu da halin rayuwar malamai ba in ji mataimakin sakataren kungiyar Sinaseb Sherif Isuhu
ko anda a yau ma nake maka bayani ba su samu albashin su na watan da ya shuɗe ba tunani na zai je gare su kuma zai je ga hannun malaman makarantun da ke karkashin itace karkashin ruwan wadda babu tarbi karkashin hali wanda yake bai dace ba kuma suna nan suna koyarwa suna cikar da aikin su iri yadda ya kamata ina fatan Allah ya sa za mu cin maranar da mu da gwamnati za mu zamna mu yi yarjejeniya sosai Niger kowa ya sani ilimin makaranta ya tabarbare saboda abubuwa da dama kamar irin haka
shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi a matakin firamare a Shanahima ya bayyana cewa hukumomi sun fara yunkurin soke aikin koyarwa a karkashin tsarin kwantaragi domin mai gurabe da tsarin cikakkun malaman makaranta wanda ake kira na dindindin
because in ban halin ba kwararre bane aka ga malamin wanda bai iya shi zai bata sunan wadancan malaman makaranta kenan in malamai kwararre ne in ya kasance wanda suke masu kuzari ake doka ana sa su aikin makaranta zai kasance wato a ce a wani dama da yake lakwal babban mai ilimi ne shi ta kashi mushallafan nan ana duba a gani kaman siyasa da aka yi ta abu kwantaragi an ga siyasar nan kada su cikin sabuni ba ana tunani ai tsari saboda wannan siyasa ta doka ɗan kwantaragi abace wanda bata da kyau
domin ƙara malaman makaranta azumar aiki gidauniyar tattalin iyali ta uwar gidan shugaban kasar Niger Dr. Malika Isuhu ta bayar da kyaututtukan da suka hada da filayen gini babura kwamfutoci har ma da lambobin yabo ga malamai da suka fito daga sassan wannan kasa bayan da bincike ya gano su da nuna kwazo da son aiki saboda haka ta gargade su da su ci gaba da wannan aiki na taimakon al'umma
il faut travailler sur les constructeurs de la baisse du niveau scolaire redonner à l'école ses lustres d'antan l'école qui est un lieu de socialisation de l'enfant un lieu de partage du savoir faire et du savoir être
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla Salamu Muni Barma. Masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamun mu kai ga shirinmu na gaba, waɗannan za su zo muku wanda za su zo muku, yanzu kuma sai ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Wa muke da shi a Sokoto daga
Abdullahi Magulati Show.
To Mal Abdullahi, kana lafiya?
Lafiya ba.
To me kake tafa da shi?
To ina so in kira ga majalisar gwamnatin jiha. Hello.
Ina muna jin ka, ci gaba. Mal Abdullahi, muna jin ka, muna jin ka.
Mai gina bayan ja da Allah ya ji kun kafa mun ta gara garin zai kashi kwashe mun kuɗin su kashe mun su gaban ja ga aka sun yau a cikin jiha ko ni ba amana ba ya aka kashe mun kuɗaɗe mun gaban ja wajen takarar shugaban kasa ji a ta buwa
to Allah ya sa sakon ka ya kai
insha Allah
to Bauchi wa muke da shi daga Bauchi
assalamu alaikum sakin Hausa na muryar Amurka mai magana Sama'ila Isfawa kajin ma da shikarmun hukumar Gombe jihar Bauchi
to mallam Sama'ila muna sauraron ka
to alhamdulillah ina so in bayyana ma duniya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaban hukumar da shugaban party na kasa Adam Ashimale ko da jihar Bauchi ba ai bade ba amma na nadi har Bauchi ya kanni shugaba Muhammadu Buhari mun san shugaba ne mai adalci kuma shi muke yi kuma muna APC ni dan APC amma jihar Bauchi ba mana adalci ba zaben Bauchi Sankaran mu mun yi zaben ma a local government din an hana mu zabe sassan local government an yi zabe san takarar mu Baffa Aliyu ya ci zabe amma an kashe mana zaben mu don haka dai ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya sani da shugaban party shugaban jam'iyya na kasar Adam Ashimale jihar Bauchi ba a yi zabe ba shugaba Buhari ya duba wannan abu da idon rahama domin gaskiya mu APC shi muke yi idan ya ga abubuwan nan ba a duba mana ba APC za mu bar shi kuma ba za mu yi shi ba za mu yi hakuri to mu ba zuba masarautar Allah ido
to wa muke da shi a Kaduna
to assalamu alaikum
da Allah ka dan kashe radion ka ka kashe radion ka
na ma kashe shi
to bismillah
sunana Abdullahi Musa Sogidi
to muna jin ka
daidai wannan lokaci na kira ku ina ran daga nan baban na Abba Plaza ne a kasuwar Birkin Kaduna Nigeria
to muna jin ka
abin da nake so in yi magana dallai an kada gangan siyasa to kina zan yi ga ƴan uwana ƴan Najeriya musamman matasa da wallahi mu yi karatun tana su idan ba mu manta ba mun bada lokacin mu wurin zaben shugabanni a baya wasu kuma sun ba su mana abin da ake so ba to abin da ya kamata mu tsaya mu duba ƴan takara na gari waɗanda za su haifar mana da ɗami ido za su taimaki rayuwarmu za su kuma kawo mana cigaba a ƙasar mu Najeriya sannan matasa mu ji tsoron Allah kar mu bari wasu daga cikin ƴan siyasa su yi amfani da mu wurin shiga bangan siyasa ko koyin abubuwan da bai kamata ba yana da kyau mu gyara domin a gudu tare a tsira tare
nagode
mun gode daga nan baban na Abba Plaza kasuwar Birkin Kaduna Najeriya
To wa muke da shi a Kaduna kuma?
Yusuf Aliyu Harande, barka da yammaci.
To barka dai, wa ke magana?
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna sauraron ka.
To madal, abin da kike tafi da shi shine yau Juma'an nan muna ƙara jinjinawa sojojinmu na Najeriya, duba da kai da suke gano gawan wannan jarar alkali. To duba da gaskiya kamata su yi kokari su gano matsalolin ya aka abin ya faru, kuma a dauki mataki. Sai kuma gaskiya dukkan mu gusan mabuga wayan a na wannan sashi na mura Amurka, muna cin jimami da damuwa, duba da yadda kuka ce rabin ma'aikatan ku ko da za a sallame su. So muna ƙara roƙo da Allah a duba wanda bai da wani matsala, duba a yi adalci, a ba shi hakkin sa, wanda ke da kuskure kuma a dauke shi kuskure ne. Da fatan dai ku dan a ci gaba da raya wannan tasha na sashin Hausa na murya Amurka, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode. To wa muke da shi a Nasarawa kuma?
Mai magana Bashir Fela ne daga nan lafiyan Bari-Bari, sakatare na kungiyar murya Nasarawa, jihar Nasarawa.
To Malam Bashir, muna jin ka.
To a gaskiya wannan kowace na taya 'yan tasar kari waɗanda suka shiga zaɓe na fidda gwani a Najeriya, waɗanda suka samu nasara muna taya su murna, kuma waɗanda ba su samu nasara ba yana da kyau su rungumi ƙaddara. Kuma a gaskiya wannan zaɓe na fidda gwani na wannan shekaran, a gaskiya ban taɓa ganin irin shi ba, kuma ya zo ma da mafi yawancin 'yan siyasa ba zata. To hakan muna fata tun da an yi waɗannan zaɓuɓɓuka lafiya, to muna fata zaɓe mai zuwa na gama gari za a yi shi lafiya, gama lafiya.
To Allahumma amin.
Daga nan lafiyan Bari-Bari, ta shi lafiya.
To wa ke magana akan layi?
Yana ita kana dai daga Badar Asha ga Arjo Shani.
To malai, za ka muna jin ka.
To ni da ayyana a nan shi ne wannan abubuwa da suke faruwa a jirgin nan guda biyu, yana da kyau mu mutanen gari mu tsaya mu duba. Idan jam'iyyun nan ba a yi adalci da mu nemi, ko wani jam'iyya ne ma da wani baya wanda muke ganin shi ne zai kai mu ga tsira, mu zaɓe shi ko da ba PDP ko da ba APC ba.
To mun gode.
Ni kai wa Allah.
To mun gode. Sai wa muke da shi akan layi? Wa muke da shi akan layi kuma? To jama'a, kada dai ku manta, za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku da kuma abubuwan da ke damun ku a yankunan ku. A lambar mu dai wannan wanda kuka sani ita ce za ku kira mu. Ku bayyana mana duk abin da ke damun ku don ku sanar mu duniya da halin da kuke ciki. Wa ke magana kan layi?
Mai magana Ahmad Abdullahi ne daga Fatasco.
To Fatasco, Malam Ahmad Abdullahi, muna jin ka.
To ni aina da zan bayyana yau shi ne. Ga ɗan samar election da aka yi ta yi na jihar mu, gaskiya ba mu ji daɗi ba, saboda da duk mutanen da suka fi ba wanda yawanci talakawa suke so ba ne, yawanci kawai duk da wanda talakawa suke so ba ne. Saboda haka mu gani muke jam'iyyar APC mata kuma ta kawai ɗauri tsori taga kawai, ba wai na ba talakawa su bira su zaɓe ra'ayin su ba ne.
To Allah ya sa saƙonka ya kai ga inda aka so. So wa muke da shi da Bauchi, wa ke kan layi?
Kuna magana ne da Muhammadu Awalu, baba iya da shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi, Najeriya.
To muna jin ka Malam Muhammadu.
Wallahi tallahi, yanzu ta ina nake maka, tun karfe 7 da tawa muke nan, sai wai za a yi zaɓe. An ba malaman zaɓen jama'a ko wasu nan da tsar, wallahi da gwamnan jihar Bauchi da shugaban zaɓe na jihar Bauchi, zan kashe APC a jihar Bauchi. Ba ga yawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wallahi sai APC a jihar Bauchi, kuma duk jama'a jihar Bauchi suna gode wa Buhari, amma wannan karan ba dadin shi ba, in dai bai zo ya gyara ba jihar Bauchi ba. Gwamnan ya kai APC gaba ɗaya kaf a jihar Bauchi da shi da shugaban zaɓe.
To Kaduna, wa muke da shi a Kaduna? Wa muke da shi a Kaduna?
Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum salam.
Salam Harande, barka da dare.
Barka da warhaka, wa ke magana?
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
To muna jin ka Alhaji Musa.
To yau in ka lura za ka ji muryata cikin jimami saboda kisan da muka samu na wannan alkali da aka kashe aka tura cikin wani rafi a nan Jos. to muna kira gwamnatin Najeriya ya kamata wannan guri ta cike wannan gari wannan guri na rami da ake tsefa mutane saboda abin takeici za a ga akwai motoci akwai mashinan mutane akwai kuma gawawaki da aka samu a ciki dan haka sojojin Najeriya ku karɓa wannan ƙauye ku zama da shibarikin sojoji domin a samu ci gaba a wannan jaha da fatan za ku tashi lafiya kuma muna kira ga delegate wanda suke zuru idan gwalawa abdan juma salisu da juma pa wanda yake shine wanda yake tunanin zai kawo ci gaba a wannan yake na zura a majalisar dattawa Najeriya banda Najeriya da fatan ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode
to muna godiya ga duk wanda suka samu damar bugowa don su bayyana mana ra'ayinsu a gobe ma rana ce idan sai kuma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu sake ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku yanzu kuma sai shirin mu na gaba
wasanni a takaice
shugaban kungiyar kwallon kafa na nahiyar Afirka CAF Ahmad Ahmad ya zarci shugaba biya na kasar jamhuriyar Kamaru anda suka tattauna batun karbar gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda kasar za ta hada shekarar 2019 kan haka ne na hira da Malam Zakar Sa'ad mai sanya idanu ne kan hada gasar cin kofin kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar Kamaru
saboda sami ito ne ya tattauna da Muhammad Ahmed Ahmad saboda zo ya gana da shugaba biya kasan yanda na ga maka wancan lokacin Ahmed Ahmad na kan bakan shi cewa shi bai da izinin wato wa Kamaru gasar da ita kanta tace za ta wato fada shi sa da farko yayin da aka tuntube shi yace a fara gode masa mai ido saboda shi ne sai ya kawo shi wannan wajen kuma sun tattauna da shugaban kasar Kamaru shugaban kasar Kamaru ya sake wato daukan alƙawari ya sake wato bayar da alƙawarin cewa za su cimma burin su na da wannan gasar sai dai Ahmad Babin yace a gaban shugaban kasa yace fatan shi dai Kamaru ta kabe wannan bakunci amma mala'awal akwai aiki sosai saboda duk abin da ake faɗan nan don tattaunawa su kai duk siyasa ce muna jiran dai bayan zabe saboda a wannan lokaci ne za a sani ko za a yi ko ba za a yi ba babu wato wani tsaro Maman Awal Garba Maman Awal Garba akwai wato matsaloli daban-daban idan na lissafa maka za mu kwashe wato kusan watanni muna maganan tsaro a kasar Kamaru babban problem ne yanzu hakan nan Malam Awal bayan za a ce za a haɗa gasar wato cin kofin Afirka a wannan shashin a yanzu da muke nan wannan kan babu tabbas akai
kana ga za a iya cire Kamaru wannan
kenan eh sai a cire Kamaru dole ne a ce duk tsaro Malam Awal bayan za a yi a dauki ƴan wasa da su kasa cikin wato abin da ba su sani ba cikin tarzoma cikin tashin hankali da kashe-kashe da shauransu mutane nan suka rasa rayukansu a wannan shashin sojojin ma ba a bar su ba al'umma suke wajen ma ba a bar su ba
Maman Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
yanzu agogon mu na cewa karfe 4:57 ga shirin mu na gaba wanda zamu ji labarai amma yanzu a takaice
A yau Juma'a ne gwamnatin Somalia ta tsaida hukuncin cewa ba za a bar tsohon shugaba na biyu na kungiyar Al-Shabaab shiga takarar shugabancin yankin kudu maso yammacin kasar. Hukumomin kasar Pakistan sun kama shugaban adawa Shabazz Sharif a yau Juma'a inda ake zargin sa da cin hanci da rashawa. Yayin da sabuwar gwamnatin kasar ke ci gaba da karfafa matakan kama masu gudanar da ayyukan asha. An bada lambar yabo kan zaman lafiya ta shekarar nan ta 2018 ga wani likita mai kula da mata da suka jijiki ta hannun mazan da suka yi lalata da su na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo mai suna Denise Mukwagwe da kuma Nadia Murad wadda yar fafatika ta Yazid wacce ta sha wahala a hannun ƴan kungiyar ISIS a Iraki. Sojan kasar Faransa sun fara wani bincike akan bacewar wani babban jami'in hukumar ƴan sandan kasa da kasa wato Interpol. Ming Huni dan asalin kasar China.
Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Sai godiya ta musamman ga abokin aiki na Abdulaziz Adali Toro da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya bada umarni Dan da kuma injiniyan mu na yau Sidrak. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan a kwana lafiya.